sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar 12 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Akwai wata kungiya mai zaman kanta mai suna African Action da ke taimakawa mazauna ƙauyukan nahiyar Afirka da Jali. A wannan makon ne kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzoma da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar da ta tilastawa dubban musulmi arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. Galibi kasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa Koriya ta Kudu, to amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai yi wani tasirin a zuwa gani kuwa.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗakar ƙungiyar ƙwararrun jihar Zamfara ta fara yajin aiki yau Talata. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a yankin Difa a jamhuriyar Nijar don duba yanayin 'yan gudun hijira. Daga jamhuriyar Nijar kuma wakilin ya nufi Najeriya don bayyana takaicin majalisa akan halin da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa suke ciki. Muna kuma ɗauke da rahoto akan martanin da jama'a musamman 'yan kasuwa ke ci gaba da maidawa akan rahoton da ya ce Najeriya ta fita daga ƙangen koma bayan tattalin arziki. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. A nan Amurka, mutum yana iya cika motar samfurin jeep da mai idan yana da dala 75 ko kuma ya kai iyalinsa liyafar cin abincin dare. To amma a wani ƙauyen Afirka, dala 75 ɗin nan yana iya fidda ƙauyen kacukan ɗinsa daga ƙangin fatara. Dala 75 ya ishi wani mazaunin ƙauye a Najeriya Jali. Chris Egbubelen, shugaban wata ƙungiyar aikin sa kai da ake kira Africa Action, shi yi wannan furucin, har ma ya ba da misali da wata mace wadda aka baiwa dala 75 ya ishe ta ta samu jari har ma ta ɗauki mutane biyu aiki suna taimakonta. Shi dai Chris Egbubelen a Najeriya ya girma, amma ya daɗe yana koyarwa a wata makarantar da ke jihar Louisiana nan Amurka. To amma a yanzu yana mai da hankali ne akan yadda zai taimaki mutane su fita daga cikin fatara. Ƙungiyar da ya kafa mai suna Africa Action ta fi mai da hankali wajen taimakon mazauna ƙauyukan Najeriya, ƙasar da ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan mutane, da kuma ƙasar Saliyo, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi kowace talauci.
A wannan makon kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar wanda ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. A yau Litinin, Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a yi wannan taron gobe Laraba, bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama mai suna Zaid Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisar ƙare dangi. Zaid ya faɗawa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yaƙin sa kai suke karkashe mutane da ƙona ƙauyuka a jihar Rakhine. Haka kuma ya ba da rahoton yadda sojojin Myanmar suke binne nakiyoyi a kan iyaka. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 370 ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh tun lokacin da tarzomar ta ɓarke a ranar 25 ga watan Agusta. Kimanin mutane 400 aka kashe a arangamar da kuma mai da martanin da sojoji suka yi.
Galibi ƙasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa ƙasar Koriya ta Kudu. To amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai wani tasirin a zuwa gani kuwa. Jiya Litinin bai daya kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya amince a azawa Koriya ta Arewa takunkumin tattalin arziki mai gauni a saboda gwajin makamin nukiliya da ta yi a ranar 3 ga wannan wata na Satumba. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya Litinin da Maraice cewa yau kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yana faɗa wa gwamnatin Koriya ta Arewa cewa idan ba ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya ba, to kwamitin zai ɗauki matakin dakatar da ita. Idan dai aka ƙaddamar da sabbin takunkumin yadda ya kamata, to za su rage wa Koriya ta Arewa hanyoyin samun kuɗaɗen ƙasashen waje da take buƙata.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar teku ta Ama ta katsewa rabin mutanen jihar Florida wutar lantarki, kuma hanyoyi a yankuna da dama a jihar ambaliya da dattasan kananaye su. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya faɗa a jiya Litinin bayan da ya yi wani shawagi ta kan tsibirin jihar cewa farfadowa daga barnar da Ama ta yi zai ɗauki lokaci mai tsawo. Ya faɗa wa 'yan jarida cewa kimanin ma'aikatan wuta 23,000 da ƙarin dubbai suka je jihar domin taimakawa suna aikin maido da wutar lantarki. To amma ya ce tilas wasu mutane za su yi shirin yin makwanni ba su da wuta. An ɗora wa mahaukaciyar guguwar ta teku ta Ama laifin mutuwar mutane 5 a jihar Florida da 2 a jihar Georgia da kuma 2 a jihar South Carolina. Ta kuma kashe akalla mutane 35 a lokacin da ta ratsa tsibirin yankin Caribbean a makon jiya. A yau ne kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ziyarci tsibirin ƙasar ta Faransa da mahaukaciyar guguwar teku ta Ama ta yi ɓarna sosai. Shugaba Macron ya isa Guadeloupe cikin jirgin da ya yi jigilar ruwa da kayayyakin abinci da magunguna da kuma na'urorin aikin gaggawa. Ya yi alkawarin cewa za a yi jigilar ƙarin kayayyakin agaji da tura jami'an tsaro a tsibirin, ciki har da tsibirin St. Martin da St. Barts inda guguwar ta fi yi wa ɓarna.
Jam'iyyar National Rescue ta masu hamayar ƙasar Cambodia ta ce za ta yi takara a zaben da za a yi a ƙasar a baɗi idan Allah ya kai mu, duk da kama shugaban jam'iyyar da aka yi bisa zargin cin amanar ƙasa da kuma barazanar da Prime Minister ƙasar Hun Sen ya yi cewa zai wargaza jam'iyyar ko kuma zai rushe ta. Wani babban jami'in jam'iyyar ta CNPP ta masu hamayya a takaice shi ya yi wannan alkawarin na kalubalantar jam'iyyar da ke jin ragaman mulkin kasar ta CPP a yau Talata a wajen wani taron ɗan jarida a birnin Phnom Penh a ranar.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To lamuran aikin gwamnati sun tsaya cak a jihar Zamfara sakamakon yajin aikin sai baba ta gani da hadakar kungiyoyin kwadagon jihar suka shiga. Kungiyar kwadagon ta soma yajin aikin ne da safiyar yau Talata bayan kammala wani taronta a daren jiya, inda ta umarci ma'aikatan gwamnati kada su fito aiki. Ga ƙarin bayani daga Murtala Faruk Sanyanna.
Bashir Muhammad Mafara shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ta Zamfara, ya kuma bayyana dalilansu na shiga yajin aikin.
To akwai matsala ta rashin biyan albashi na 18,000 wanda doka ce ta kasa cewa kada ma'aikacin da ya kasa ansa 18,000 Najeriya. To amma nan Zamfara akwai ma'aikata da muke da su waɗanda har yanzu ba 18,000 ba ko 10,000 ba su kai ba. Sannan akwai matsala ta rashin biyan ƙarin girma da ake ma ma'aikata tsawon shekaru. Sannan akwai matsala ta masu jiran kuɗin sallama na aiki wanda ka yi aiki shekara 35 ko kuma Allah ya anshi rayuwarka, amma ɗan abin da ya kamata a ce ka yi amfani da shi bayan ka ba aikin nan ko kuma ya zan in baka duniya an ba iyalinka, to tsawon shekaru har yanzu ya laƙe ba mu samu ba. Kuma duk yunkurin da muka yi ta yi da ƙoƙarin da muka yi ta yi cewa a samu ba a samu ba. To waɗannan da wasu ɗimbin matsaloli waɗanda mun kalisawa ga takardarmu guda 7 mun ba da kwana 21 to jiya kwana 21 ɗin nan sun hankali kuma gwamnati ba ta yi wani abu ba akan waɗanga matsalolin.
Ba ka ganin wani zai iya tunanin cewa ku nuna son kai idan ka yi la'akari da cewa dukkan buƙatun naku ne ku ma'aikata kai tsaye alhali kuma ku ƴan kalilan ne idan aka yi la'akari da sauran dimbin jama'a kusan miliyan 4 waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba a jihar.
Na daidai ina son ka sani cewa kuma ma'aikatan gwamnati da su da iyalansu da ƴan uwansu da sun ka dogara gare su kuma ƴan jihar Zamfara ne. Sa'annan ko ba komi su ma'aikatan nan da ake cewa kila tsararru ne a ce kila 100,000 ne ko 200,000 da wani abu misali har su har masu jiran gratuity. To ai su ma mutum miliyan 4 din na Zamfara suka yi mai aiki.
Ba ku ganin yaji aikin naku na iya ƙara gurgunta al'amura a jihar ta Zamfara?
To me ya rage? Duk inda an ka ce shi mutum wanda yake aiki irin wannan ko na asibiti ne ko na makaranta ne ko na menene ba a biya ne haƙƙi ne tabbas sai ka ga na ƙasu da abin da zai yi.
To sai dai nayi ta kokarin jin ta bakin bangaren gwamnati akan lamarin to amma hakan bai samu ba domin ko nayi ta kiran shugaban ma'aikatan jihar ta wayar tarho har ma da aike masa sako amma ba amsa. Rahotanni sun nuna cewa duk da yake an bude kasuwanni a gusau babban birnin jihar to amma ofisoshi kan wayam suke a rurrufe yayin da jami'an kungiyar ta kwadago suke bin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin tabbatar da ma'aikata sun bi umarnin shiga yajin aikin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuma madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda mutanen da suka tsere daga yankin arewa maso gabashin Najeriya sakamakon rikicin Boko Haram zuwa yankin Difa suka kuka akan kuncin rayuwar da suke ciki lamarin da yasa suka buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta hanzarta ɗaukan matakan mayar da su wuraren da suka fito. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibar ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin ziyarar da mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai da ba da agajin gaugawa Mark Lowcock ya kai a sansanin Ngagam da ke a tazarar kilomita 40 a gabacin Difa a ƙarshen mako, ‘yan gudun hijirar suka nuna ƙosawa da mawuyacin halin da suke ciki. Malama Zara Mustapha ta garin Malam Fatori mai shekaru 38 da haihuwa da ‘ya’ya 7 ta gaya wa abokin aikinmu na sashen Faransanci Abdulrazak Idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau. Ga zaman kashe wando da ke damunsu.
Masalan yanzu gashi da yaranmu mun zauna ba mu da abinci sosai, ba mu da riga mai kyau a yaranmu da mu musa, kuma ba mu da abin shana'an da mu yi mu samu a cike mu sha mu ci. Ga masalolin inwa da yaranmu ba wajen da mu je mu nemo, ba mu da kasuwa, ba mu da wani shana'an da za mu yi mu samu a cike.
Shekaru 2 kenan da Malama Fanta Ari yar shekaru 55 da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da ‘ya’yanta 4 da jikoki 6 a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewar ta, zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ngagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau ba abincin da za su ci, ga fama da rashin lafiya. Ba kuma kuɗin sayan magani.
Duno tayen da yau kam don dim dunon jere ki lotari mara da yani a wadon a gonum bitariyo da di da ba.
Yanzu dai damuwar ƴan gudun hijira shine a mayar da su garuruwan su na asali, in ji su. Bayan da ya tantauna da ƴan gudun hijira, mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya dauki alƙawalin isar da sako da zaran ya koma office. Da yadda za a gaggauta aike musu da tallafin da ya dace.
So I want to tell the story of these people.
Garuruwa sama da 200 da ke gabar kogin Komadugu rikicin Boko Haram ya tilastawa mazaunan su ficewa ba shiri, abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu. Saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon ƴan ta'adda. In ji ministan ayyukan jin kai na Niger Alhaji Lawan Magaji.
Les exactions de Boko Haram parfois c'est même les enfants du village qui viennent pour faire des exactions sur leurs propres parents.
Bayan yankin Difa tawagarta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark Lowcock ta nufi Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Munibarma daga Niger. Kuma wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Mark Lowcock ya kai ziyara Najeriya don bayyana damuwar Majalisar Ɗinkin Duniya akan yanayin ‘yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Mataimakin Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran jinƙai, Sir Mark Loko, ya ce majalisar na nuna takaicin yadda matsalar jinƙai ke ƙara taɓarɓarewa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasashen yankin tafkin Chadi sakamakon aika-aikan mayakan Boko Haram.
There still remains a lot to do. Many people are still just a step from starvation. And to bring their story to the leaders of the world,
har yanzu akwai ababe da yawa da ya kamata a yi. Dumbin mutane ne ke fuskantar ja'ibar yunwa. Dole duniya ta san halin da ake ciki. Zoren babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York zai tattauna wannan matsala, kuma a yi ƙoƙarin ganin yadda duniya ba za ta mance da wannan shiya ba. Tun da farko sai da ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, ya yaba da irin gudunmawar da ƙasashen duniya ke bayarwa.
We also appreciate a lot more the coordination.
Muna farin ciki bisa yadda ake aiki tare tsakaninmu da ƙasashe da ma ƙungiyoyi na duniya, musamman irin rawar da suke takawa wurin bada agaji. Dr. Hussaini Hassan shine shugaban hukumar Raya Arewa maso gabashin Najeriya.
Yanzu kuma a doron ƙasa in ana faɗan waɗanda suke da matsaloli ko kuma suke fuskantar wani matsayi na halin kaka na kaka, Arewa maso gabar na Najeriya tana ciki. To saboda haka zuwansa zai yi tasiri domin za mu samu daman nanata matsalolin da muke da shi.
Sai dai kuma wasu na ganin cewar kamar ya kamata a ce Najeriya ma ta yi wani kazar-kazar, ba kullum a ce an dogara akan ƙasashen duniya ba.
Wannan shi ma kuma gaskiya ne. Duk da haka in ka dubi irin tattalin arziki da ya taɓarɓare a Najeriya, har yanzu ba za mu gajiya da neman taimako daga wasu wurare ba. To amma duk da haka da kaɗan ɗinmu ɗin ma ya kamata gwamnatin tarayya da su na jiha da ƙaramin hukumomi da kaɗan ɗin da suke da ciki su ma su tallafa, wato tallafawan ne yana buƙatar wani salo na musamman.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Mako ɗaya bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa ƙasar ta fita daga matsalar tattalin arzikin da ta shiga, masu ƙananan sana'o'i da waɗanda suke gudanar da harkokin kasuwanci musamman a yankunan karkara na ci gaba da yin tsokaci dangane da wannan sanarwar ta gwamnati. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da rahoto.
Masu ƙananan sana'o'i da waɗanda ke tafiyar da harkokinsu na kasuwanci a yankunan karkara sun ce har yanzu ba su kai gagani a ƙasa ba dangane da wannan ikirari na gwamnatin Najeriya.
Sana Ibrahim Suleiman, Yeltofa Local Government. Sana'a ta ɗinki. Gaskiya wannan sauyi mu dai a nan dai wannan karkara bai zo mana ba.
Abdulsalamu Musa, Baruwa ƙarama hukumar Geza mai wanki da guga. Ni har yanzu kawajiya yau ne babu tattalin arzikin ga mu talaka da ake cewa mu ana yi dan mu, ai kaga ba dan mu ake wa masu faɗar riga su ake wa
shi kuwa wannan magidanci cewa yake babu shakka an sami sauyi sakamakon samun damuna mai albarka, a don haka bai kamata gwamnati ta yi ikirarin samun nasara ba.
Ba za mu ce ba a samu sauyi ba, an samu sauyi sakamakon noma da muka yi Allah kuma ya bamu abin, saboda an daɗe mu a shekarun ba a samu amfani irin wannan shekarun na bana. Don tallafi ne daga Allah, domin Allah ga irin halin da muke ciki. Don gaskiya ba za mu iya cewa daga gwamnati ba ne.
Tunda dai masana kan harkokin cinikayya da sha'anin tattalin arziki suke fashin baki game da wannan furci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Malam Umar Faruk Ahmad na kwalejin fasahar tattalin arziki da harkokin gudanarwa ta jihar Kano ya fayyace hanyoyi da kuma abubuwan la'akari wajen ayyana fitar ƙasa daga masassar tattalin arziki.
Na farko shi abin da ake magana an fita shine GDP ya karu. GDP shine abin da aunin yawan sai da man fetur din mu, yawan abin nan din mu, yawan aikin noman mu da duk abin da muke yi din nan, da kudin reserve din mu tana hawa-hawa saboda wancan abu da ya faru. Wannan hanya ɗaya kenan. Hanya ta biyu da za a iya nuna shine mutum zai iya samu akalla ba kasar ba, ichi a ce ko ba zai iya ci sau uku ba, zai iya cin abinci ma sau biyu a rana. Sannan shin farashi na kayayyakin masarufi da ake saya sun sauka, suna ɗagawa ko ku suna inda suke? Wannan wata ma'aunin ce daban. Sannan an ce ta samu yawan aikin yi da ake samu, yawan aikin yin da ake yin nan ƙaruwa ya ƙaru, ya ragu koko yana inda yake, da kuma kanciya da abubuwa ga sanan da zaka duba aikin noma ya aka duba shi, ya za a gani duk wannan harkar transportation, wannan abubuwa ne da ya kamata abun. Amma fa shi duk ci gaban da za a yi na tattalin arziki idan dai talaka bai ji a jikinsa ba gaskiya da shauran aiki.
Malam Umar Faruk Amar kenan na kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yada zango ne a jamhuriyar Niger, inda manoman karkarar Malbaza da ke yankin jihar Tawa suka koka game da makomarsu bayan da fara ta mamaye gonakinsu har ma ta fara cinye kayan amfanin da suke nomawa a yanzu. Manoman dai sun kira ga hukumomi su taimaka su aika da jiragen feshi domin kashe farin tun kafin matsalar ta kai ga wani mataki. Ga wakilin muryar Amurka Sulemu Muna Barma da ƙarin bayani kan wannan batu.
Karkarar Malbaza da ke yankin Tawa na daga cikin yankunan da manoma suka fada cikin halin damuwa bayan da fara ta mamaye gonaki a garuruwa kusan 15 a farkon watan nan na Satumba, inda tuni ta yi barnar da bata misaltuwa. Inji Umaru Duka na garin Lawai.
Gari sun kai gari 15, ga tunga fura girke, ga tunga mai sade, ya ka ɗauko wajen hannun gari da mai turut, na ya ka ɗauko tunga sami, ya ka ɗauko tunga kwaledo na waje fara akwai sosai da sosai. Kuma yanzu in ka shi cikin gonakin da tana akwai ta, wadda kasa kana jin sumuniyan mutane suna in suna zo suna yawo haka fara ta cikin gonaki. Abin da ya sa kunna haƙi ta canje, yanzu in rana sai kuma tana hawa sama zangarku wanda sun ka fara idanu kuma ta kama tana gargariya.
Tuni wannan al'amari ya sa wasu manoma irin su Muhammadu Usman Altine Soma ɗebe ta mahar samun wasu daga cikin albarkatun noma a ƙarshen damanar ta bana.
Za ka iskan mahwara bisa zangarku ya da na kusan 15 ko 20 wallahi. Tana gurguye idanun haƙi, tana sanya kunna haƙi. Shi wake ma ba a san shan shi, kun da dai ta hude mai duka kunne gaba ɗaya. Idan ba mu mata mu wake inda ba Allah ya sa wannan fara ba Allah ya sa ta. Abin da shi gangan garin Malbaza, su na su haƙi su sare. Amma Musa bai haƙi ne ke gare mu. Kan ai sallah waran nan, Allah ka mune da mu cikin wanga daki.
Bayanai na nuni yanayin zafin da aka shiga a ƴan kwanakin nan a sakamakon daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Niger shine yayi sanadiyar kyankyashewar shekarun ƙwayayen farar da a yanzu take kokarin fin karfin matakan ma'aikatar gidan gona a wannan yanki.
Mutane sun gina barar sai bara, kuma gashi su ta dawo. Kuma ce muka ba sanana ba, kenan ka ga ya ce wasa ban zafi ban sai ta yi tabara.
A tunanin ku ta wajen ina wannan fara ta fito?
A'a, wannan kan sata bara ne ce ma an yi ta. Kenan da ba kashe ta ba sai kwai, da sai kwai yanzu zahin gar akai.
Yanzu a yanzu kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ake ciki ko kuma ma'aikatan gidan gona?
Sosai a kimai da kuma sauran mutane su sun zo sun ga hukuma an ba su labari. Yanzu na ka ɗauko akwai mushen gona da anan ga. Abin da aka rena na magani ya yi ba su a ya ba su yana ganin maganin abin ko an sade fitar ce bai biyan bukata.
Yanzu dai talakawa sun zura ido suna kallon sarautar Allah kafin mahukunta su ɗauki matakin shayo kan wannan bala'i.
Baya da wani aiki bayan noman ka, baya ta mahata ya mutu ai mai biya. To ya kamata hoton da nake ina roƙon Ubangiji Allah shi kaddara su taimako mu da jirgi da gaugawa da kashe mana wannan fara don ba da wanga magani na heshi bashi bara ma mun yi haka. Matsalar fara da ta zo ba mu samu jirgi ba aka ba mu magani ni kanka na ka bara ma magani da ka goma sha uku da sai abin bai ka kallo ba. Da tsuntsu ne muke fuskanta da shi yana matsa muna. To tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi aka kashe wannan tsuntsun mu ba mu da koke na tsuntsu wallahi. Yanzu dai wanga bayan Allah abinda muka fata waka fara Ubangiji Allah ya taimake mu. Talaka ba ya da wani lokacin da zai ja a ga abu yanzu ma cikin halin da muke ciki akwai wanda ma yankan tuntube dala 100 wanda zaka ji so magani ka take ne shi ba ya da ita kan abin ya aikarin wadanga hukuma ta kasa muna kira ga can kokore ai kokarin da kaga wannan abu in ba samu haka magance shi ba ko ba duk koma za ta yi tun da kai ta kan gashi kenan in ta kwai ta kan gashi kenan kaga bai ko da aka fara nuna sanan ta dawo kenan abu nan da yake an ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba ma zai ji duk shekara sai ta dawo duk samu mun ka kira da babban murya a samu wannan wara a turo jirgi shi kashe mutane da
noma shine aikin da mafi yawancin jama'ar Niger ke tunkaho da shi don samun abinci yayin da ta wani bangare noma ke matsayin hanyar samun kudaden shiga a yankunan karkara haka kuma makiyaya na dogara sosai da sakamakon da damana ta bayar a kowace shekara don samun abin da za su ciyar da busashe
Wakilin muryar Amurka kenan Sulaimu Mumini Barma kan batun fari da suka mamaye gonaki suna cinye kayayyakin amfanin gona a jamhuriyar Niger da fatan hukumomi za su tashi tsaye su yi abin da ya kamata don maganin wannan matsala. Masu sauraro anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Sulaimu Mumini Barma wanda ya taimaka shirin ya kawo gare ku. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau. Kuka ce assalamu alaikum muryar Amurka muna kira ga gwamnan jihar Plateau da cewa dan Allah muna so ya dauki matakin ba sani ba sabo akan barayi masu sace-sacen mutane akan ababen hawa kamar su motoci a birnin Jos sai kuma ra'ayin Tanimu Inuwa Zangon Buji da Ismail dan Ladi Zangon Buji ku kuma cewa kuke muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu a garuruwan Karnaya da Yelwa da Daru da Zangon Buji da kuma garin Dundubus domin kuwa yau watanni biyar kenan bamu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkin tamu ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga General Buhari Yahaya Nguru
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A nan Amurka mutum yana iya cika motarsa kirar jeep da mai idan yana da dala 75 ko kuma ya kai iyalinsa liyafa cin abincin dare. To amma a wani ƙauyen Afrika dala 75 ɗin yana iya fidda ƙauyen kacokan ɗinsa daga kangin fatara. Akwai wani mutum ɗan Najeriya da ya kafa wata ƙungiya da ake kira African Action da yake taimakawa mazauna ƙauyukan musamman Najeriya da kuma ƙasar Saliyo. A wannan makon kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa a kan tarzomar da ake a yammacin ƙasar Myanmar da ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400 acewa zuwa ƙasar Bangladesh. Yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a wannan taron a gobe Laraba idan Allah ya kai mu.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan babban masana'antar da za a buɗe ko ma aka buɗe a jihar Kaduna wadda ta ƙunshi kiwon kaji da sarrafa abincin dabbobi daban-daban da sauran abubuwa sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Cornelius. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.